الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Alhamis ko
Laraba,
na ranar Laraba 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai tarin albarka, wanda muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surat An-Nahl, kafin mu je ga tafsirin ayoyin da zamu ji tafsirin su a yau insha Allah, ga kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu, wanda yana cewa mutum da yana zaune da mai gidansa, amma mai gidan yana zarginsa da yana cin amanarsa, to yaya mutum zai iya rabuwa da shi ya bar kula shi? To daman shi zamantakewa ana so a gina ta ne akan yarda da juna. Idan har akwai zargi, to da wuya kuma zamantakewa ta yi, ba tsakanin yaro da mai gidansa ba, ko tsakanin miji da mata ne. Kaga dai kullun da ke tsakaninsu mai ƙarfi ne, wanda Allah ta'ala ya kira shi mithaqan ghaliza, wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Allah ya kirawo abinda yake tsakanin miji da mata cewa wata yarjejeniya ce wacce ke ƙarfa. To ko ita idan babu yarda da juna, babu amincewa juna, to ƙarshe haƙuri ake a rabu, in ya tafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. To bare kuma yaro da mai gidansa, saboda haka idan har shi bai yarda da kai ba, kai kuma kana jin zafin tuhumar da yake maka, shikenan sai ka nemi wani gurin, shi ma kuma kaga ya hutar da kansa maimakon kullum ya zauna cikin zargi. A shari'ancewa babu wani abu illa iyaka, wannan ba za ta sa shi kenan kuma ku ja layi ba, ba za ka yi masa sallama ba, zai maka sallama ba, ba za ku yi zumunci ba. Harka dai wanda ita ta sa har ake zargi din, sai a bar ta, sauran kuma abubuwa a ci gaba da yi. Wannan kuma yana tambaya ne akan ingancin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Tariq ibn Shihab, ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ya shiga aljanna a dalilin kuda, wani kuma ya shiga wuta a dalilin kuda. Hadisi ne mashhuri, saboda yana cikin kitabun tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Saboda hadisi ne mashhuri cewa mutane guda biyu sun yi tafiya, suka zo wucewa wurin wasu masu bautar gunki, sai suka tare su, suka nemi cewa kowa sai ya gabatar da wani abu, sai ya gabatar da wani kurbani kafin ya wuce. Ɗayan ya ce shi ba abin da zai gabatar, saboda haka sai suka kashe shi, shi kenan sai ya shiga aljanna. Shi kuma ɗayan sai ya ce to zai gabatar da kuda a matsayin shi ne kurbaninsu, sai gabatar da kuda, shi kuma suka kyale shi, shi kuma a dalilin wanda ya shiga wuta. Hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba, hadisi ne dhaifi, hadisi ne mai rauni. Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilar sahiha, a cikin silsilatul ahadithu dhaifa, ya kawo shi ya kuma yi doguwar magana a kansa. Hadisin bai tabbata ba, sannan ta fuskar ma'ana ana iya masa tawili a ce watakila shi wancan da ya gabatar da kuda din, ya gabatar da kuda bisa yarda da amincewa da kauna, wanda wannan shine ya fitar da shi daga musulunci domin ya gabatar da wani abu na ibada ga gunki tare da yana so yana kauna amma ba haka ba mutumin da aka tilasta yayi abu wannan Allah ta'ala baya kama mutumin da aka tilasta shi illa man ukriha wa qalbuhu mu'minun bil iman kamar yadda zai zo a wannan sura ba da dadewa ba insha Allah saboda ka hadisin ta fuskar ma'ana zaka iya masa kyakkyawar fassara yadda zai dace da sauran nassoshi da suka zo in kuma an dauke shi bisa zahirin sa to da ban bai inganta ba da haka dan mutum an tilasta shi yayi wani abu na kafirci ba a cewa ya kafirta ina so a yi karin bayani akan shiga makabarta da takalmi na ji wasu mutane suna cewa ya halatta to shiga makabarta da takalmi ba matsala ce da magabata suka tsananta a kanta ba da cewa akwai hadisin mutumin da yake sanye da wasu takalma guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya sahiba sabtataini ko sabtiyataini izahu ba faqad azaita yace ya kai wanda yake sanye da takalma biyu na fata ka cire su ya gan shi yana yawo da su cikin makabarta yace ka cire takalman nan ka tutar da waɗanda suke kwance a makabartar wannan ta sa wasu suka tafi akan cewa bai dace a yi tafiya a cikin makankanin kaburbura da takalmi ba akwai ruwaya daga Imam Muhammad da ya faɗi haka wasu kuma suke ganin abin ya taƙaita ne akan irin wannan nau'in takalmi duk da cewa wannan magana mai rauni ce kasancewar ya sa takalmin fata jebabbiya ba shi yake nuna cewa kuma sai wanda ya sa takalmin fata ne kawai aka hana ba don bai bambanci tsakanin takalmin fata da wanda ba na fata ba babu bambanci dukkan su takalma ne wasu suna cewa ai shi wancan takalmin a lokacin takalmi ne na masu alfahari na masu fariya masu ji da kansu saboda haka aka ce ya cire saboda ba guri ne da za ka nuna fariya ko jiji da kai ba amma ya tabbata cewa sayyidina Abdullahi dan Umar yana sa irin wannan takalmin kaga kuma ba haka ce yana sa takalmi na fariya ba saboda haka wannan magana ce mai rauni magana wacce take mafi zama daidai a cikin matsala din wacce tafi kuma dacewa da sauran nusus na shari'a shine idan makabartar lafiyayya ce wato babu kaya babu kwalabe babu wasu abubuwa da za su sa mutum ya ji rauni ya cire din yana da kyau ya cire din yana da kyau kamar da Imam Ahmad in ya shiga yakan cire wannan idan makabartar mai kyau ce babu abin da za ka taka ya cutar da kai babu irin kayan nan da ake kira tilau amma idan ya kasance makabartar akwai abubuwan da za ka shiga in ka shiga za su cutar da kai akwai kaya akwai falabe akwai wasu duwatsu masu kaifi akwai wanda babu shakka ba wani malami da zai ce dole sai ka cire koda za ka fito kafa ka tayi jina-jina malamin akwai malamin da zai wannan fatawa ko shi ya je a irin wannan lokacin ba zai cire takalmin ba ballantana har yayi fatawar cewa makabartar koda akwai abin da zaka cuci sai ka saka ka sai ka cire saboda haka ya danganta da irin makabarta din idan makabarta ce take lafiyayya shararra to sai ka cire din domin ka guje wa fadawa cikin abin da aka hana idan kuma ka ga makabarta ce wacce take ba ta da ba shararriya ba ce akwai abubuwan da zaka tutu da su wanda kuma shine yawaicin makabartun mu a yanzu to wannan ba a cewa kai laifi idan ka sa takalmi ka kashi ga makabartar kawai dai ka kula kar ka tsatsa ka kabari da takalman naka wannan kuma ya ce kamar waɗanda irin littattafai ne za mu samu tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shahararre ne fitacce ne duk littattafan da suka yi bayani akan malamai da suka shafi zamaninsa da sun faɗi tarihinsa sun kawo tarihin Ibn Taymiyyah akwai kuma littattafan da aka yi musamman saboda tarihinsa kamar littafin almajirinsa Ibn Abdulhadi al-Uqud al-Durriya bi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah littafi ne wanda ya yi shi saboda ya ba da tarihin malamin sa ibnu kathir a cikin littafin sa al-bidaya wal nihaya yayi dogon tarihi na malamin sa musamman ma idan yazo yana magana tunda ya gina shi ne akan shekaru a shekara kaza abu kaza ya faru to duk wani abu da ya faru ga malamin sa sai fada shi ba wannan babban madogara ce ta tsotso tarihi wannan bawan Allah akwai al-hafiz az-zahabi a cikin littafin sa zairu tarihi al-islam ko zairu siyar al-alamin nubala shi ma yayi tarihin sa al-wafi bil wafayat na as-safadi shi ma yayi tarihi littafai da yawa wadanda aka rubuta domin bayanin tarihin wannan bawan Allah shi kuma wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya lazimci yin addu'a a kullum idan ya yi raka'ar wutri kuma menene hukuncin raira addu'a a sallah ko a wajen sallah kuma yaushe ne za a yi ta kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u to na farko addu'a ta wutri sunna ce addu'a ta sallar wutri sunna ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyarwa ya koyar da ɗansa al-hasan da jikansa hasan ibnu ali ibnu abi talib yace idan yayi sallah wutri ga abin da zai ci Allahumma hadini fi man hadaytu wa afini fi man afaytu wa tawallani fi man tawallaytu har zuwa ƙarshe ya koyar da shi abin da zai faɗa a cikin sallar wutri da haka wannan sunna ce duk sanda mutum ya yi sallar wutri a raka'ar ƙarshe ya yi wannan addu'a ba kuma cewa aka yi yau ya yi gobe ya bari ba saboda haka mutum in ya yi kullum wannan shi ne ya yi sunna ɗin kullum ba cewa aka yi tsallake ba annabi shi ya koyar shi ya ce kuma a yi kome ce in kai yau ka tsallake ba na iyaka dai kawai mustahabi ce ba wajibi ba ce in ba kai ba kome suka ta sallar wutri din ba wajibi ba ce sunna ce mai ƙarfi amma ba wajibi ba ce sannan ana yin ta ne kafin a yi ruku kafin ruku ake yin ta al-qunut ta nawazin ita ce ake yin ta bayan ruku akwai al-qunutun nawazin wata musiba ta aukarwa musulmi ana roƙon Allah ya yi ta to ita ce ake yin ta bayan an dago daga ruku amma qunutul witr wannan kafin a je ruku ake yin ta saboda ka wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam magana rera ta ba ita aka ce a rera amma ma aka qur'ani shi aka ce da ma a rera ba karatun addu'a ba saboda ka ba buƙatar ka rera ta kamar yadda kake rera abin da kake rera alqur'ani don haka a karanta ta kamar yadda ake karanta addu'a a wajen sallah ba dalili da sai an rera ta sannan kuma a guji tsawaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da al-hasan ibnu ali radiyallahu anhu ma ya koyar da shi takaitacciyar addu'a ne bai ce da shi yayi sakilin zamun sa ya su kwana ya yi ta addu'a ba jiwa gani ba wani in ya ɗau addu'a ya su kwana kusan sai ma ya tafi sallar tsawo za a ga ya yi sallar cikin ƙanƙanin lokaci ya gama amma addu'ar kuma sai ka ga ta ci lokaci da yawa wanda ya saba wa sunna shi ne ka taƙaita kuma wannan lokacin lokaci ne an yi sallar an samu gajiya bai kamata kuma ka ja mutane da yawa haka ka riƙe su da dogayen addu'o'i ba karanta wannan addu'a ne ta kanta ta kunshi abubuwa masu yawa a ƙarƙashinta to waɗannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa sai kuma mu je ga tafsiri bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
كما يدى بكساني وانا سورة دقا تكين manufofin ta shine tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya kago shi ba wahayi ne Allah ta'ala ya yi masa ta hanyar mala'ika jibril sannan kuma surar tana tabbatarwa da hujjoji masu ƙarfi tana tabbatar da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa musu ne gaskiya ne kuma shi mai gaskiya ne ba ƙarya yake ba saboda haka tun a farkon surar bayan ubangiji ya faɗi tauhidi kadai ta shi da Allah da barin gujewa shirka sai ya ce yunzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi kaga wannan batun wahayi kenan batun saukar da wahayi daga Allah zuwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa daga cikin bayin da Allah ta'ala ya so ya musu wahayi ya aiko musu mala'ika ya kawo musu sako shine daga cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka Allah ta'ala ya aiko shi da wannan alqur'ani to amma duk da haka kafirai suna ja da wannan idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin idan aka tambaye su me ubangijin ku ya saukar sai su ce tatsuniyoyi aka saukar ba ku ba a saukar da wani abu ba tatsuniyoyi ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa to bayan wannan ubangiji ta'ala yayi maganar alqur'ani a a gurare daban-daban bayan yayi wasu bayanai masu fa'ida da wasu hujjoji masu bayani masu karfi da suke tabbatar da kaitakar uluhiyyarsa da ranar alkiyama sai kuma ya kara dawowa da yayi maganar alqur'ani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wa'azi dan kaiwa mutane bayanin abinda aka saukar musu wala Allah ko sai tintin da kuma inda yake cewa ba anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba mu saukar maka da littafi ba sai dan kai musu bayanin abinda suke sabani akan sa sannan ya wasu bayanai sannan ya sake cewa wala anzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay mun saukar maka da littafi dan ga zan bayani ko ya kunshi bayanin komai sannan ubangiji ta'ala ya faɗi wani abu da shi littafin ya kunsa wanda ya tattari abubuwa masu yawa shine inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sannan sai ubangiji ta'ala ya faɗi cewa to alqur'ani littafi ne mai albarka ne ya kamata musulmi ya rika karanta shi kuma duk sanda zai karanta shi ya kokari ya sa katangar karfe tsakaninsa da shedan idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim to sai kuma ubangiji ya dawo batun shi dai alqur'ani din da kuma irin shubha da makiya Allah suke kokarin suka yi ta kokarin kawowa domin su kawo wa mutane rudani dangane da sha'anin alqur'ani to shi ne Allah ta'ala yake cewa idza badalna ayatan makana aya idan muka canza wata ayar da wata ayar wallahu a'lamu bima yunzil alhalin Allah shine mafi sanin abin da yake saukarwa gado sai su ce inna ma anta muftar kai ba wani abu kake kai ba wani bane kai sai mai kaki bal aktharuhum la ya'lamu Allah yace bari da dama daga cikin su ba su da ilimi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kace ruhul qudus ruhi mai tsarki shi da jibril shi ya saukar da shi daga ubangijinta bil haqqi tare da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da zukatan wadanda suka yi imani wa bushra lil muslimin wa hudan kuma ya zama shari'a wa bushra lil muslimin kuma ya zama bushara ga musulmi wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa a duk lokacin da ya saukar da wani hukunci wata aya da take kunshe da wani hukunci sannan kuma ya sake saukar da wata aya da take dauke da wani hukunci sabanin hukuncin farko wato aka shafe hukuncin farko da wata aya da ta biyo baya kamar yadda Allah ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw qismuhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فرقاً مسلمين دا الله تعالى سوكت وانا أياك وجب تسلر جري سلّي قيام الليلة دا النبي صلى الله عليه وسلم ودبو بدي سيدا بنا واجبين قوة تشي قيام الليلة دا قبائس أبنجي تعالى سوكر برنان علي بنيني كرشان سورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار كرشان سورة وبنجي سيشار وانشه كنشي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وبنجي كياتني كنا تاشي كنا ينسل لكسا ثلثي بي ككن يأبنا ككن يربنسا kuma akwai wasu daifa akwai wasu jama'a tare da kai su ba su kai wanda a cikin ku za iya samu marasa lafiya alima an sai kurbin ku marza wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna bi fadlillah wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara daga baya ubangiji ya sassauta musu yace a cikin ku akwai marasa lafiya akwai matafiya wanda suke fita harkar tijara da kasuwanci akwai wanda suke fita fagen fagen yaki don haka ku karanta abin da ya saukaka wato ku yi kiyamun laili da gargwadon iko sai zama an sassauta musu kamar yadda da Aisha take faɗa an sassauta musu yawan kiyamun laili da farko da can an gwajabta musu kiyamun laili kulli sannan daga baya aka dawo aka nuna cewa to ba wajibi bane a yi kiyamun laili sannan ko ba tilas sai an yi duka ba to irin wannan canjin da ake samu to sai ka gare su karka cewa to wanda ya nuna kenan san zuciyarsa yake fada da ba ya za a yi Allah ta'ala ya magana kuma ya saki saboda haka su suna ganin cewa baya daga cikin hikima ubangiji in yayi magana kuma ya saki ta tare da cewa ubangiji ta'ala yana shar'anta shar'ar sani gwargwadon halin da mutane suke ciki da lokacin da suke ciki da yanayin da suke ciki saboda haka idan yanayi ya canza ana iya samun sassauci daka ubangiji ta'ala yana saukar da hukuncensa ne bisa bura'atin maslaha ba haka kawai yake yi ba akwai maslaha da take sa ai haka saboda haka wani lokaci ubangiji yana saukar da hukunci dan ya jarraba bayan sa kawai ya ga cewa za su bi ko ba su bi ba kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim da yanka dansa ba dan ya yanka shi din ba dan ya ga cewa zai yi biyayya ko ba zai yi ba to ubangiji yana yin wannan saboda haka babu abin da zai hana cewa ya saukar da wata doka daga baya kuma ubangiji ta'ala ya janye ta a kawo sassauci a kanta kamar yadda Allah ta'ala ya ce tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum bihi Allah idan kuka bayyana abin da yake ran ko ka koye shi sai Allah ya muku hisabi wato da wanda za ku faɗa da wanda zake cikin ran kuma ba ku faɗa ba ba ku yi aiki da shi ba to sai Allah ya yi bincike ku a kansa wanda ya yi wa sahabbai tsanani kwarai da gaske a ce abin da yake ranka ba baka aikata shi ba baka zartar da shi ba sai an kama ka da wannan wannan ta sa sahabbai suka yi ruwa suka je suka sami annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabba sayyidina abubakar suna neman cewa ga shi ubangiji ta Allah yana dora mana abin da za mu iya to amma a yanzu kan an faɗa abin da ba za mu iya ba Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ce Allah baya kallafawa rai sai abin da za ta iya kaga ubangiji ta'ala ya jarraba su shi yasa lokacin da suka je suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ce sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na ku ce kun ji kun bi to daga baya amanar rasuli ta sauka wacce a ciki ubangiji ta'ala ya kankare musu wancan hukunci to ubangiji yana yin wanda saboda maslaha da kuma jarrabawa saboda ita rayuwar gaba ɗaya jarrabawa ce ubangiji ta'ala yake wa ƴan adam to amma duk da haka sai kafire suka ɗauki wannan wata dama ce da za su ɗauki alƙur'ani su ce alƙur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai yake kawo maganganun zaka ga ana kawo tukka da warwara a ce abu kaza kuma gobe a ce abu kaza ya ce abu kaza shi yasa har ba su kaje gurin sa suke ya caccanza wasu abubuwan saboda sun yadda cewa shi yake kawowa don haka shi yake kawo canji a ciki saboda haka sai su je su neme shi cewa ya canza guraren duk da aka aibanta annodin su a cire inda duk aka aibanta wasu gubata ko wasu abubuwan da ake bauta ba Allah ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ya bar abinda su da shi sun yi ittifaki akan su Allah ya ce idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadha aw badil قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله يجي إذا تذكر أنت أمس آية مبينة سي وند باتا كاوا فاتا أما أنها دوان أبنجي سرانا قبن كياما سي سجي سجي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا كاوا لا القرآن بأن الله أو بدله كوكا تشجز وانا سورة سنة كما شيكي تشجزاوا قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي فقال أبو بيوا حكى كوي ني أراد كينا إن كنز ونأ القرآن ماذا يوبا إن أتبع إلا ما يوحى إلي با أبدا ذنب سي أبدا أكي ممهي دو أبدا كجنا فنا حكى أكي وممهي حكى أكي كمم بارين كاغابا ني أسيت إني أخاف إن أسيت ربي أعذاب يوم عظيم yace ina jin tsoron ina saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba ta wani yini mai girma saboda haka suka dauki wannan wata dama ce da za su ci alqur'ani musulmi sun yi ittifaki akan cewa akwai nasu alqur'ani akwai abin da ake kira nasu shine a dauke wani hukunci na shari'a da ya tabbata da nasu a kawo wani hukuncin daban shi ma na shari'a wanda ya tabbata da nasu rafu hukumi شرعيا بنفسه بحكم شرعي ثابت بنفسه hukuncin da ya tabbata da nassi a dauke shi da wani hukuncin da shi ma da nassi ya tabbata wannan musulmi gaba ɗaya su ittifaki wadanda ba su yarda da wannan ba daga mushrikai wadanda Allah yake ba mu labarin su inda sai yahudu da su ba suna ganin cewa in aka kawo wani hukunci aka dauke wani to kamar ubangiji da can bai fahimci cewa ba maslaha a cikin abin ba shi yasa ya kawo wance yanzu kuma da ya gano cewa da maslaha kaga wannan akwai jinkina wa Allah jahilci saboda haka suke cewa to don haka bai halatta ba aqida da suke kai aqidar bada in aka jinkina akwai albada jinkina shi yasa ba su yarda da cewa alqur'ani ya zo ya share duka abin da ya gabata na shar'o'in da suka gabata ba ba su yarda da wannan ba don suna ga in aka yi haka kamar an zo da an zo da wani abuwan da za a jingina wa Allah jahilci da aka suka ki imani da abinda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na wahayi to amma in ba su ba duk musulmi sun ittifaki akan cewa akwai nasu a cikin alqur'ani kuma nasu wato a share hukunci bai yiwa sai da nasu nasu din nan ko daga alqur'ani ko daga sunna amma ka kawai mutum ba zai shaki iska ya ce ya share wani hukunci na alqur'ani ba a saurara masa ba wanda za a saurare shi ce ya dauki wani hukunci ko ya dakatar da wani hukunci hukuncin Allah da ya tabbata da nassi ba mai canza shi sai dai nassin ne wanda shi ne abinda malamai suka yi ijma'i a kansa saboda haka ba a canza ba a naski da ijma'i ba a naski da qiyasi qiyasi ba a naskin aya ba a naskin hadisi ba a shafi aya ba a shafi hadisi haka dai ijma'i a ce an yi ijma'i wannan ayar ta tashi daga aiki ko da hadisi ya tashi daga aiki wanda ba zai yiwu ba saboda haka nasku wato shafe hukunci ba zai yiwu ba sai da wata aya ko da hadisi ma'anan sa min ayatin aw nusiha lati bi khairin minha aw misliha saboda haka Allah shi zai zo da wata din ba wanda zai kawo ba saboda haka malamai sun yi ijma'i akan wannan sannan kuma abinda wannan ayat take nunawa har ila yau duk sanda aka dauke wani hukunci to za a kawo wani wanda yake madadin sa wasu daga cikin malaman usul suna ganin cewa za a iya shafe hukunci ba tare da an kawo wani makafin sa ba suna ganin haka za ta yi suna cewa da can da farko ubangiji ta'ala ya dorawa muminai haraji yayin da suke san ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai gana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga haraji ya yi wanda zai amma duk idan dai tuba rasula faqaddimu baina yaday la tuba sadaqa to Allah ya kawo wannan daga baya da abin ya yi wahala tunda wasu suna san ganawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da abin da za su bayar na sadaka sai Allah ya dauke musu a shartun an tukaddimu baina yadayna jawabun sadaka daga ba ubangiji ya janye wannan da wannan ayar ta gaba to suka ce kun ga an janye wani hukunci ko ba ka wani ba to amma ita wannan ayar cewa take wai idan badalna ayatan makana aya kaga kenan aka dauke aya wata ake kawo ma'anan sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ubangiji ta'ala ya nuna cewa duk sanda ya shafi aya ko ya sa aka manta da ita aka daina aiki da ita to zai zo da mafi alkhairi ita ko tabbacin ta na'ti bi khairin minha aw mithliha idan har aka shafi ba a zo da wanda take kwatankwacin ta ba ko wacce ta fita to wannan ayar kuma ta samu tangarda tunda ubangiji ya kawo sharadi ya kawo abin da sharadi sannan kuma ya kawo jawabin sa ya kawo nafi ma da sabmin ayati aw na'ti bi khairin minha to in har za a yi shafe wata ayar ko ba ka wanda ta fita alkhairi ba ko ba ka wata kwatankwacin ta ba to wannan ayar ba ta miƙe ba kuma gashi Allah ta'ala wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا با wanda ya kai Allah gaskiya duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne to haka wannan magana da ya faɗa da cewa duk sanda ya janye wani hukunci zai ka wanda ya fishi ko wanda yake fatankwacin sa magana ce gaskiya don haka ba daidai bane a rika cewa akwai annas kula ila badal wannan kuskure ne ko da kowa su ba da makusuli su rubuta wannan annas ko duk sanda aka yi naski za a kawo badal ko wannan ko waɗannan ayoyin da suka yi misali da su da cewa an dauke hukuncin kawo sadaka idan za a gana da Annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke wajibcin ne amma istihbabin yana nan akwai istihbab wato dan mutum ya zo ya kawo musahabi ne sauraka yana da lada fiye da wanda bai kawo ba kaga ashe an kawo wani hukuncin ba wai haka aka bar abu ba saboda haka wannan shi ma yana daga cikin mas'aloli wanda wannan aya take nunawa sannan ubangiji ta'ala yana shafe hukunci ya dauke wani hukunci ya kawo wani hukunci ya dauke wani hukunci mai tsauri ya kawo wani hukunci wanda yake mai sauki wato da farko ya zama hukunci yana da tsauri sai kuma daga baya sai a kawo wanda yake ya fi shi sauki kamar yadda ubangiji ta'ala a cikin suratul anfal ya nuna cewa mutum daya a fagen daga kada ya gudu dan mutane goma sun tattare shi wato ya tsaya ya buga da mutum daya ya buga da mutane goma yana da tsauri ya ayyuha annabi harridil mu'minina ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 bi'izni alfan min alladhina kafaru zalika bi annahum qawmun la yafqahun ubangiji ta'ala yace idan mutun daya mutane goma za su yi tirkara 200 in dai haka sun yi hakuri kage kenan duk mutun daya mutun goma to babu shakka wannan yana da tsauri sai ubangiji ya sauka al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillahi wallahu ma'as sabirin ubangiji sai sassauta wannan hukuncin kace to shikenan mutum daya ya ji da mutum biyu daga goma aka dawo biyu to kaga wannan sassauta hukunci ne daga wanda yake mai tsanani zuwa kuma ga wani hukunci wanda yake mai sauki wanda wannan shine galibin naski da ake samu wani hukunci ne mai tsanani sai kuma a kawo mai sauki ko kuma da ya zama mai sauki ne amma kuma daga baya sai a kawo wanda yafi nauyi da can wanda yake hukuncin mai mara nauyi ne kamar farkon azumi in kaga dama kai in kaga dama ka sha ka ciyar kawai ba wai sai mai ciki ba ko mai shayarwa a ko kai din nan a farkon yadda lamarin yake ka gara ba kai azumi ka gara ba kawai karka ciyarwa to kaga wannan da a ce hakan yana nan na tabbata masu ciyarwa sai sun yawa idan ya fi sauki da dai ka cika ka ba almajiri cikin kwano ya ce koshi ai ko ba azumin ba kana bashi to bare sai ka dauke maka azumi to da haka abin yake wa alal ladina yuqiruna bi dayt ta'am miskin daga ba ta takaita akan ba ta da take da ciki ko ba ta da take a mai shayarwa daga baya ubangiji ta'ala yake cewa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk ya halarci lokacin da aka ga wata to dole ya wannan azumi sai zama azumin ya zama wajibi ne kuma ba maganar zabi to kaga na farko ya mun sauci akan na biyu haka nan da can wacce za ta yi matar za ta yi zina Allah ta a tsare su hatta ya tawaffahu Allah wa ja'ala Allah lahunna sabila allati atina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu alayhinna فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الله يقول ما ودن سكي زوادا الفاشارك شكما تم فقصام شهدوا بيرسي مسو شهد شهدوا هدوسي شهدا انسوا شهدا فأمسكوهن في البيوت فقصاري سأكدا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فأقلي سكوي أهانا سكتاقوئنا هسو متو فوقما لقبا الله يتعامل مسو shike da ta sake su to amma daga baya sai ayar azali to azali fajludu kullu wahidin minhu bi 100 jalda sai ta sauka da kuma ayatul rajul ayar jefe wanda yake mosan ne wanda ya taba aure ko wacce ta taba aure kaga babu shakka da ajefe zara a tsare saboda ka tsare wata musu sauki sama da jefewa to amma dai hukuncin ya koma zuwa ga mafi nauyi akan hukuncin farko to wanda ana samu a cikin shari'a saboda haka ubangiji yana yin wannan saboda hikimar sa dan shi ya san me yake saukarwa ya san dalilin da yake saukar da hukuncin sa kuma shi ya san dabi'ar wanda yake saukarwa hukuncin shi yayin halittar nan shi ya san me ya halitta ala ya'lamu man khalaq to huwa al-latiful khabir haka shi yayin halitta shi ya san wa ya halitta dan haka wannan shine abinda ya tabbata kuma shine abinda mu'mini suka yi imani da shi amma kafirai sai suka mai da wannan wani abin suka to shine Allah yake cewa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta mufta idan muka canza wata ayar da wata to muka saukar da wata ayar a bigiran wata anan ana nufin hukunci wallahu a'lamu bima yunzil kuma Allah shine mafi sanin abinda yake saukarwa wannan jumla ce mu'tariqa qalu sai su ce inda ba anta muftar kai kawai mai kariya mai kage ne kai kawai kage kake abinda kake faɗa din kaga kake wannan shine tafsirin da mafi yawancin malaman tafsiri suka yi kusan tafsirai da mafi gabata duka a cikin tabi'ai tabi'in sahabbai da tabi'ai to haka suka fassara ayar cewa ana maganar nasu to amma daga baya an samu wasu daga cikin malamai wanda suke ganin anan ba maganar nas take ba maganar shafa hukunci da hukunci yake ba suka kalli ayar suka yi mata wata fassara da ba suka ce idan badalna ayatan makana aya anan ayar da ake nufi shine mu'jiza mu'jiza da Allah ta'ala yake bawa annabawa da ta ana bawa annabawa mu'jiza ce wacce ake ganin ta ko a taba ta ko a gaji ta ga ta nan baro kamar asa Musa sandar da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam ko hannunsa da yake sa a cikin habatarsa ya fito yana haske kamar tocila ko kuma abinda Allah ta'ala ya bawa annabi Isa alaihi salam na raya matacce bi iznillah ko warkar da mai kuturta ko makaho nan take bi iznillah duk waɗannan mu'jizozi ne waɗanda suke abinnan ayat ne hissiya ana ganin su wanda aka yi a gaban shi yana gani to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai Allah ya bashi alqur'ani wanda shine mafi girman mu'jizar sa su kuma suna ganin cewa ai ba haka ake ba in har shi annabi ne to ba da irin wannan ayar zai zo da ita ba sai ya zo da irin ayar da annabawan da suka gabace suka zo da ita wato kada ya zo musu da wannan da wata mu'jiza da wata magana ya ce su yarda shi ma ya kawo musu wani abin da za su gani ido da ido ai a gaban su kwaro-kwaro suna gani in ba haka ba to ƙarya yake shi ne Allah ta'ala yake gaya wani cikin suratul isra qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سكتش لن نؤمن لك فذا متبه يدانك كيبا hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a har sai ka mayar da garin makadin da yake cike da duwar wasu kawai ga ruwa da yake ta bubuga ta ko'ina aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko yanzu kana da wata gona cike da dabino tana da wata gona cike da inabi garin makka duwar wasu ne babu gonaki garin Madina suke da gonaki dan haka in makka suka shahara da kasuwanci Madina kuma da noma to sai suke so cewa to duk garin makka ya sa mala'iku duk su sun tambare duwa tsanna duka a zama kawai gonaki ne ga sunan duk na inabi da abin nan da dabino kuma sannan a ga ruwa yana ta yawo ko ina a cikin su wa in yayi haka su za su yarda da shi ko kuma ya sa sama ta yanko ta faɗo aw tusqita as-sama alaina kama za'amta alaina kisafan ko ka ballo sama ta faɗo mana kamar yadda kake cewa in ba mu yarda ba za a saukar mana da halaka to ka sa sama ta balle ta rutubo mana aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka zo da Allah da mala'iku sahu dodo dodo suna bin shi a baya su zo su ce abin nan da ka faɗa gaskiya ne Allah ya faɗa mala'iku su ce haka ne to duk in ba za ka yi haka ba mu ga ka hau sama mu ga ka kawai kana tattakawa kamar kana taka tsari ka yi sama tun muna ganin ka fashi aw tarqa fi sama suka ce to ko ka hau ka sauko ta yiwu tsafi kai mana ruba ido ba za mu yarda ba sai ka zo da wani littafi daga can ka karɓo shi ga shi an baka cewa daga sama kai sai kul subhana rabbi ka ce subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na duk abin da kuka faɗa ubangiji zai iya amma hal kuntu illa basharan rasula ni fa mutum ne ban zo ni ban ce muku na sha bamban da ku ba irin rayuwata da komai illa iyaka Allah ya mun wahayi to suke malamai suke gani cewa irin waɗannan ayoyi suka rika nema wa aqsamu billahi ja'ala aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha suna rantsuwa iyakar rantsuwar su cewa idan aya ta zo musu za su yi imani ayat da suke nufi anan suna nufin wata aya maddiya hissiya wata za su ganta tsoro baro irin ta annabawa da suka gabata to shi ne ubangiji yake nuna musu cewa ba haka abin yake ba ubangiji yana zabar kowane annabi ya bashi irin ayar da ta dace da mutanensa da irin annabcinsa da irin sakon da ya bashi annaba duk da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam sakon da suke dauke da shi takaitacce ne babu wani wanda aka bashi sako duk duniya sannan sakon su iya zamanin su zai tsaya amma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sakon sa ba ya tsaya akan ku bane kadai duk duniya shi manzo ne zuwa gare shi ni rasulullahi ilaikum jami'a sannan kuma sakonsa bai dorewa ne har zuwa tashi kiyama babu wani lokaci kuma da wani annabi zai zo ya shafa nashi sakon don haka kaga shi irin mu'izzar da za a bashi ya kamata ta dace da irin shi annabcinsa da manzancinsa tunda yanzu an aka takaita mu'izzarsa akan abin da idan ku zai gani ku ga irin waɗannan abubuwa duk da kuka buƙata duk ku ga ya muku a ce duk ya muku abin da ya samo muku da gonaki na inabi da samo muku da ruwa yana gudana ya zama auye kullu baitun bi zukhrufin ko ya zama yana da gidan zinari ko ya hau sama duk wannan ku kuka gani waɗanda za su zo daga baya su ba su gani ba labari ne aka ba su to bai zai sa su su yi imani haka babu abin da zai sa su yi har sai an ga wanda ake imani saka kun ga kuna daukan cewa sakonsa ya takaita ne akan shi yasa sai aka bashi ayar da mu'jizar ta har alkiyama ta tashi tana da abu mu'jizar ta don ba ta iya ba za iya canza ta shi alqur'ani zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi ba ce Allah ta'ala ya bashi abinda mutane za su yi imani a dalilin sa ma min al-anbiya nabiyyu illa wa qad utiya ma amana ala misli al-bashar wa inna ma kana wahyan utitu yace babu wani annabi ba ce an bashi abinda mutane za su imani a dalilin sa amma ni wahayi ne Allah ya bani wanda shine alqur'ani wanda aka kalubalanci duk duniya mutun da aljan su kawo kamar su ba su za su iya ba kullu ijtaba'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira da mutun da aljan duk za su yi taron dangi akan su kawo kwatankwacin alqurani ba za su kawo kwatankwacin sa ba saboda haka wannan ita ce mu'jiza wacce za ta dore kowa yazo zai samu alqurani yana nan to kuma kalubalen yana nan falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin su zo da wata magana kwatankwacin sa in har gaskiya suke fa'tu bi suratin min mithlihi ku zo da sura ɗaya kwatankwacin sa fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat kuce ƙarya ake kuma ku kawo surori goma ƙagaggu wannan kalubale yana nan ba a ɗage shi ba saboda haka duk wani wanda ya zo ya ƙaryata alqur'ani to ya kawo wani alkamar sa to su waɗannan masu wannan fahimta suke cewa to wannan ita ce ayar da Allah yake magana saboda suka ce a Makka a lokacin ba hukunce hukunci ballantana a yi ta samun canje canje ba a samu hukunce hukunce da za a shafe wannan a kawo wannan a shafe wannan a kawo wannan har ya sa kafirai suka cewa an samu canje canje saboda abubuwan da aka yi ta batun su a Makka shine abubuwan da suka shafi tauhidi da ranar alkiyama da tabbatar da manzanci don haka sai suke bar fassarar aya a nan cewa mu'jiza ake nufi idan battalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta mufta da a canza wata mu'jizar da wata da ga irin mu'jizar da ake ba annaba mu'jiza ce hissiya mu'jiza ce da ake ganin ta a jita to amma yanzu an kawo mu'jizar da ba hissiya ba ce ita ce mu'jiza ma'anawiya alqur'ani da aka kawo shi cikin irin wannan salo aka nemi cewa kuma in kuna ja da wannan alqur'ani to ku zo da wannan kwatankwacin sa to sai su ce to wannan dai kai dai kawai makareci ne to wannan a wasu daga cikin malaman tafsiri musamman na baya-baya sun fahimci ayar cewa abinda take magana a kansa kamar Abu Zuhra a cikin littafin da Zuhratul Tafasir Zahratul Tafasir abinda ya kokarin tabbatarwa kenan wasu kuma suna ganin abinda ake nufi da baddalna ayatan makana aya at-tabdil anan ana nufin canza salo na alqur'ani wani gurin kaza alqur'ani yayi tsanani wani gurin kuma ya sassauta wani gurin ya tsawaita wani gurin ya takaita wani gurin ya kawo magana a dunkule wani gurin kuma ya kata filla filla wannan shine at-tabdil din da ake nufi anan suka ce wannan shi yasa suke ganin cewa to alqur'ani din nan an yaba kagasa aka yi ba wani gurin a ce kaza wani gurin kuma a ce kaza kamar mala'iku da Allah ya magana ce wastaghfiruna liman fil ard a wani gurin kuma wastaghfiruna lillazina amanu a ce suna neman gafara ga wanda suke kasa wani gurin kuma a ce suna neman gafara ga wanda suka yi imani ko kuma a wani gurin Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra wani gurin kuma ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzari alladhina yudilluhum bi ghayri ilmi ce an ce ba wata ran da take daukar laifin wata ne wani gurin kuma ce li yahmilu awzarahum dan su dauki laifukan su kamilatan cikakkiya yawm alqiyamah a ranar gobe kiyama wa min awzari alladhina yudilluhum kuma za su dauki laifukan wadanda suke batarwa can an ce ba wata rai za ta dauki wani laifin wata rai dan kuma an ce za su dauki laifin waɗanda suke batarwa sai to kaga wannan ya nuna wani gurin Allah ya ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufa'alu bi wala bikum ba ni ne faro a cikin manzanni ba kuma ban san me Allah zai muku ba mai zai yi da ni ce kuma wani gurin sai a faɗa azabar da za a yi wa kafirai da kuma sakamakon da za a yi wuri kuma na ce ban sani ba to suka ce to irin wanda ya nuna cewa annabi shi yake kaga ba gaskiya ba ba ruwan su da magana cewa akwai inda Allah ta'ala zai ta'mim akwai inda zai tafsis akwai inda zai kawo abu a akwai inda zai tashi khas an ce wai sakruna liman fil ard din nan shi aka yi bayani a wani gurin aka ce su ne mubinai kaga babu tauka da warwara can an faɗi a dunkule nan kuma sai aka bayyana can kuma wala taziru wazratun wizra ukhra da aka ce wata rai ba za ta dauke laifin wata rai ba arin wata rai wani ba zai yi laifi ba wani ya dauke laifi shi ya zama ba shi a nan kuma ana nufin cewa sun batar da mutane masu wanda suka batar za su tafi da laifin su kuma za a ba su laifin su kuma za a ba su laifin wanda suka batar za ka ayoyin ku kowa ko ce ne abinda take magana akai to haka ba ruwansu da tsaya su yi tadabburin alkur'ani su fahimci cewa abin da yake dauke da shi gaskata juna yake shi yasa Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira me zai tsaya ba za su tsaya su yi tadabburi ba su yi tintini su yi dogon tunani da gare da alqur'an da a ce wani abu ne daga wani ba Allah ba to da an rika samun kada warwara da yawa a ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha ba za su tsaya su yi tunani akan alqur'ani ba ko kuwa a'a zukatansu ne a rufe an sa ba kulli an rufe zukatansu abinda suke karanta ake karanta musu baya shiga ba sa fahimta wanda kuma haka din ne zukatan nasu ne a rufe Allah ya dabi'i a cikin zukatan nasu saboda haka wannan Ibn Ashur a cikin tafsirinsa shi haka ya fassara aya saboda haka at-tabdil anan bai dauke shi a matsayin nasbi ba amma yawancin malamai masu tafsiri kamar yadda muka faɗa tafsirin farko da muka yi shi ne yawancin malaman tafsiri suka yi hatta daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai kamar Mujahid kamar Qatada abinda suke faɗa kenan cewa an ɗauki wani hukunci an kawo ni Qatada yana cewa daidai take da malam sahbin ayatin auren siya saboda haka magana da suke take kuma a Makka din an samu hukuncin da aka yi da suke shine wanda na muku misali da shi shine maganar qiyamul layl kun ga ai wannan duk a Makka ne ba kafin Madina bane dan su suna cewa wannan ai surar Makkiya ce shi kuma cancan da hukunce da aka samu naski an same shi ne a Madina da haka za a ce sura Makkiya tana maganar wani abu da sai da aka je Madina aka yi shi to a Makka ma an samu naski kamar irin wannan da muka faɗa ko shi kadai ya isa sa kafire su rike wannan shubha din sannan Allah ya ce qul bal aktharuhum la ya'lamu bal aktharuhum la ya'lamu bar wannan magana da dama daga cikin su ba su da sani anan yana nuna cewa akwai kadan daga cikin su wanda sun san cewa abin da suke faɗa ba gaskiya bane sun san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama sun san alqur'ani ba maganar mutum bace akwai kadan daga cikin su wanda sun fahimci haka amma da yawa ana wasa da hankalin su ana rena musu hankali ana ga musu wannan magana amma kadan daga cikin su sun sani shi yasa Allah ya amfani da kalmar aktharu dan Allah ce akwai wanda su sun san cewa ƙarya suke yi sannan ce kul ka ce nazala ruhul qudus ruhul qudus ruhi mai tsarki wanda idafa sifa ce ila mausu idafatun dal mausu ila sifati an jingira mai sifar zuwa ga sifarsa al qudus shine mai tsarki al ruh din shine mala'ika jibril kun man kana aduwa da jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idhnillah wani gura ala cewa in wanda duk yake makiyin jibrilu to ya sani jibrilu shi saukar da alqur'ani kaga ruhul qudus ala rifi jibril wa innahu latanzilu min rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah ta'ala yake cewa wa innahu shi alqur'ani latanzilu min rabbil alamin saukarwa ce ta ubangijin duniya nazala bihi ar-ruhul amin ruhi abintacci shine jibrilu shi ya saukar da shi bisa ga zuciyarka to ka ce musu wannan abu ba ni nake kagarsa ba a mala'ika ne Allah ta'ala ya aiko shi da shi mala'ikan nan tsarkake kake ne saboda haka ya zo da wannan alqur'ani bin rabbika daga ubangijinka akai amfani da kalmar rabbu saboda ita ke nuna halitta da kulawa da tarbiyya wato alqur'ani daga Allah wanda shi ya yi shi ya ba ku ci da sha kuma shi yake rinan ku shi yake tarbiyyar shi ne ya ba da alqur'ani ya kawo sada alqur'ani da gaskiya yake cakuɗe yake da gaskiya shi yasa kace bil haqqi ay mulabisan lil haqqi ay a gaure yake da gaskiya hikimar da ta sa ubangiji ta'ala yake haka yake saukar da shi gutu ba a sauko shi gaba ɗaya ba shi ne li yusabbita alladhina amanu dan a tabbatar da zukatan waɗanda suka yi imani wato lokacin da wani abu ya faru hankalinsu ya tashi da alqur'ani ya sauko sai kwantar musu da hankali duk sanda wani abu ya faru suna son su san hukuncin sa ko sun rufuce sai alqur'ani ya sauka sai ya yi musu wannan damuwa to wannan ita ce hikimar da ta sa ya sauka ba a dukkune ba shi yasa Allah ta'ala ce da zalal at-tanzil shi ne abin nan a saukar da shi nuzuluhu bit tadarruj saukar da shi ya wato yanki bayan yanki a saukar da wani yanki sannan a sake saukar da wata aya haka har ya cika. Ubangiji ta'ala yayi haka ne dan ya zama tabati ga zukatan mu'minin. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Haka muka saukar da shi daki dan ka karanta wa mutane a cikin muddin rayuwar ka shi wato shekara 23 da kai kana kira mutane zuwa gare shi. Sauraka muka saukar da shi daki shine wa nazzalnahu tanzila. Jalil sabbita allazina amanu dan ya tabbatar da wadanda suka yi imani wa hudan ya kuma zama shiriya gare su wa bushra ya zama kuma bushara lil muslimina ga wadanda suke musulmi. Don haka Ubangiji ta'ala ya sanya alqur'ani ne ya zama shiriya bushara ga musulmi wadanda suke imani da Allah da manzansa. Anan za mu dakata saboda duba da lokaci sai kuma gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada. أبدا بك يكسكري ألا يفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.